يا الله يا الله نهكا الله نكينا نروكا بروكيكا تهك بويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا منيني دنيا منيني دادين دنيا
a cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zubda ciki akwai karuwanci akwai luwadi akwai maduwa da kuma sauransu da ake yi da hada bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a shirin domin iyadi a yau alhamis 9 ga watan mayu shekara ta 2019 alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan ba ku manta ba, shirin domin iyali ya kawo muku rahoton cin zarafin mata da yara da ake zargin yi a waɗansu gidajen yari da ke garin Maiduguri, da ya sa gwamnan jihar Kashim Shatima kafa kwamitin bincike, to sai dai bayan cikar wa'adin da aka ɗibarwa kwamitin na gudanar da aikin sa ya miƙa rahoto ba tare da cimma burin kafa shi ba. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani.
Tun a ranar 21 ga watan Maris ne dai gwamnan jihar Borno ya kafa wannan kwamiti mai mutum 10 da yace za su binciki wannan zargi da aka buga a wata jarida don tabbatar da gaskiyar wannan lamari wanda kwamitin ya hada da lauyoyi da mataimakin shugaban gidan yarin da ke garin Maiduguri wanda daga bisani ma'aikatan gidan yarin suka janye wannan jami'in nasu daga cikin kwamitin suka kuma ki baiwa wannan kwamiti damar shiga gidan yarin don binciken gaskiyar wannan zargi da ke faruwa a gidan yarin
Only there are certain things that they don't want the world to know. We'll see it under the carpet and move on. No.
Yace duk wanda ba shi da abun boyewa, ya ga dalilin da yasa zai ji tsoron wani abu ba. Sai dai watakila ko wani abun da baya so duniya su sani. Ke yasa suke so su boye a gargashin da duma. Don wannan matsala kuwa babbar matsala ce. Ba za mu iya bari a boye ta haka kawai ba, ba tare da an gudanar da bincike a kai ba. Gwamnan yace wannan abin takaici ne. Abun kushewa ta ce hukumar gidan yari tana hana ruwa gudu wajen gudanar da bincike. Barista Kakashe Hulaman da ya shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno kuma attorney general din jihar da kuma ya shugabanci wannan kwamiti bayan mika wannan rahoto da babu sakamakon binciken ciki ganin cewa basu samu damar gudanar da bincike ba rashin basu damar gudanar da hakan ya min karin haske game da batutuwan da ya faru kamar haka
a cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zubda ciki akwai karuwanci akwai luwadi akwai maduwa da kuma sauransu da ake yi da hada bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari to an samu jama'a da dama domin su wakilci bangarori daban-daban a wannan kwamitin su yan gidan yari wato prison service da fari sun turo mana wani mai suna DCP Ahmed Bojube domin shi ma ya wakilci wannan rundunar tasu amma daga baya suka janye shi suka ce ba zai zo yi aikin ba to abubuwan nan da aka gaya mana baya mun zo mun yi meeting an yi inauguration muka je prison amma shi command controller na prison ya ce sai ya samu umarni daga sama kafin ya bada ya bamu abin nan dama mu shiga cikin wannan gidan yari muka zo dai muka rubuta wasiƙu guda uku dukkan muna ma shi controller general na ƙasa Ahmed Jafaru muna neman ga abubuwan da yake faruwa shi gwamnatin jihar Borno sun nada wannan committee kuma ga abin da ake yi to daga baya dai abin da muka ji ya kiye mai da mana martani ya kiye ce mana kala saboda abin da ya rata ya wayan mu mu saukar to amma a yanzu dai tunda ba a bamu dama mun bincika ba ba za mu iya mu ce wane da wane suna da laifi ba amma dai akwai abin a zo a bincika an hana mana mu duba mu tabbatar da gaskiya
yanzu ta gaske dai baka a gaskiya dai ba ku samu kwamitin kun shiga gidan yari kun bincike abin da ya kai ku ba
a ba mu shiga ba shi ba sun hana mu dama kuma shi yasa mu muka rubuta domin haƙƙi ne ga wuyan kowa a bincika wannan abin saboda a yi ma mutane da ake cuta adalci
tuni dai gwamnatin jihar Borno Honorable Kashim Shatima ya alƙawarin ganawa da ministan ma'aikatar gida na tarayyar Najeriya game da haƙƙin ba su haɗin kai da babban jami'in gidan yarin da kuma na gidan yarin da ake kira maximum prison suka ki
To shirin domin iyadi zai ci gaba da bin diddigin wannan batu sai mun ga inda za ta kaya ko gwamnatin tarayya za ta sa baki a yi wa mutanen da ake cin zarafi a gidan yarin adalci da kuma hukunta waɗanda aka samu da laifi bari kuma mu koma kan batun kama wata daliba yan Najeriya Zainab Aliyu a kasar Saudiya bayan samun jakka da aka makalawa sunanta dauke da kwaya. A yau shirin ya samu yin hira da mahaifinta Malam Habibu Aliyu Ila. Ya kuma fara da bayyana yadda Zainab ta gamu da wannan tsautsa.
Sun yi tafiya ne ranar 24 ga watan Disamba 2018 wato bare kenan. Sun isa Jidda daga nan sun wuce Madina. Bayan sun kwana daya a kwana na biyu karfe 2 dare agogon Najeriya. Matata ta kira ni ta gaya min halin da suke ciki. Nace wani hali ne tace ai akwai jami'an tsaro da suka zo ɗakin su a hotel suka same su suka ce suna neman Zainab. Domin suna zargin cewa akwai ta jaka da ta manta da ita a Jidda. Suka tabbata musu cewa su ba su da wasu jakoki in ba jakokin da suka zo da su guda uku ba dama su uku suka je. Kace a akwai wata jaka tu da ake zargi kuma da sunan Zainab a jiki. To daga nan dai suka tashi suka kama ta suka taho da ita. A lokacin da ta gaya mun nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To tun daga lokacin da sa dan ba washe gari da Allah ya waye gari. Inda na fara zuwa shine filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da yake Kano domin anan suka tashi kuma ofishin da na fara zuwa shine ofishin Hanasha da fatocin kwawi wato NDLE na yi rahoto sannan kuma na ba da korafi na rubuce cewa ga halin da ake ciki. To daga nan suka fara bincike kuma binciken ya fara a gabana ma a lokacin aka nemo waɗanda suka aiki a ranar da aka yi wannan tafiya. Bayan sun zo kuma a gabana sun tabbatar da cewa gaskiya su suka yi wannan abun kuma wani ne ya ba su jaka suka yi amfani da takardun Zainab suka diga mata kuma sun fada a rubuce sun fada da bakin su. Bayan haka a cikin wayoyin su akwai musanyen sakonni da suka dinga yi yadda za a dawo wannan jakoki a samu takardun da za su diga. To bayan nayi wannan sai aka fara bincike sosai inda su hukumar NDLE suka rike su a wurin su. Daga nan suka rubuta rahoton su zuwa Abuja daga Abuja kuma su ma suka rubuta nasu sannan suka gurfana da su a babbar kotun tarayya da take nan Kano. Ita ma matata da kuma babbar yata da yake dama su uku suka tafi suna can kasa mai tsarki sun rubuta irin korafin da na rubuta suka kai ofishin jakadancin Najeriya da yake Saudi Arabia. Bayan su ma akwai kungiyar dalibai da kungiyar mazauna yan Najeriya mazauna kasar Saudi Arabia su ma sun rubuta irin wannan korafin kuma daga nan muka yi ta bibiya muna ta magana tsakanin shi ofishin jakadancin Najeriya da yake Saudi Arabia da kuma ofishin jakadancin kasar Saudi Arabia. Duk da cewa duk lokacin da muke wannan abun mun lura cewa kamar ba su samu cikakken bayani ba illa daga lokacin da ita hukumar Hanasha da fatocin kwayoyi ta gurfana da wayannan mutane a gaban kotu ta aika musu rahoto da kofi sun san halin da ake ciki. To amma babban abin da ya faru shine akwai wata mata ita ce mai taimakawa shugaban kasar Najeriya kan harkokin kasashen waje Afigiya Dabiri naga ta yi taro da manema labarai tana cewa gaskiya ana zaluntar waɗanda ba su da haki ana hukunta su ba su yi laifi ba. To sai nace to ai irin wannan ina da kamar matsala ta ce nima sai na rubuta korafi ga shugaba Muhammadu Buhari ta karkashin office ɗinta na kai mata office Abuja Allah cikin ikonsa lokacin da na kai ban same ta ba amma bayan kwana biyu na dawo bayan kwana biyu ta je ta gani kuma ta yi magana da ni cewa in saki samu rana in je in same ta office. Na je na same ta office ta yi min bayani cewa shugaban kasa ya ba da umarnin cewa shi ministan shari'a na Najeriya ya gaggauta yadda za a sako da Zainab domin shi ma ya karanta wannan korafin na kuma ya karanta abin da su kuma rusha da hana fatocin kwayoyi suka gabatar a kotu. Saboda haka da kanta ta dauke ni mun je mun ga ministan shari'a na Najeriya kuma a gabana ya ba da umarnin a gaggauta yadda za a yi a saki Zainab.
To amma gashi kamar bayananka suna nuna abubuwan suna gudana kamar cikin hanzari amma abin da ke ba ma mutane mamaki shine yadda aka dau waɗannan watanni tun watan Disamba da na shekarar da ta wuce ana magana wata 5 zuwa 6 ya aka yi abin ya dauki wannan dogon lokaci.
To da farko dai ka san yadda harkokin aiki yake musamman ma bincike shi bincike irin wannan dole sai ya dau lokaci dama an tabbatar mana cewa ba abu ne na yau da gobe ba amma kuma ana ba mu dai tabbacin cewa abin zai zo cikin sauki domin an kama waɗanda suka yi wannan laifin tun da farko. Saboda haka kullun magana ce ta za a yi yau za a yi gobe kuma Allah cikin ikonsa an samu tsaiko wurin hutattaki hutu da aka yi a Najeriya kuma harkar zabe ta zo ita ma duka ka san a lokacin da abubuwa sun tsatsaya idan ba zaben aka yi ba hankali bai kwanta mata ba. Yawanci jami'an da zaka je ka samu su ma sun sa gaba ne a harkar zabe. Suna ga wannan abin she kawo tsawon abin nan. Kuma ka san ita kasar Saudi Arabia kusan zance ita ba ta yin abinta da gaggawa. Ina ga yana daya daga cikin abin da ya samu ka samu jinkiri.
A daidai yau dama abin da nake so in maka magana kenan cewa a daidai lokacin da kake ta wannan fadi tashi a nan Najeriya, sham ya ta kasance ita kuma Zainab da kuma mamanta tunda suna tare ko daga baya sun baro ta ne?
To tunda Umara suka je akwai kaida lokacin da za su zauna a can kasar Saudi, to da lokacin sai kare visa sai kare suka dawo Najeriya. Amma na ga ma tun lokacin da abin ya faru har suka dawo ba su ido hudu da ita ba, don ba ba su dama sun ganta ba, illa dai su yi magana da ita ta hanyar waya. To ni kuma anan ina magana da su, suna gaya min irin ci gaban da aka samu a can, ni kuma ina gaya musu irin ci gaban da aka samu anan. Muka haɗe dai haka, wato su suna yi a can, mu muna yi anan, har Allah ya kawo ƙarshen wannan abu.
Su daga lokacin da abin ya faru kwana nawa suka yi a can?
Kwanan su ɗaya da fuzon su Umara abin ya faru. Saboda haka sai da suka yi, ina ga kamar kwana bayan faruwar abin sun yi kamar kwana 22 lokacin biza su ta kare suka dawo gida Najeriya.
Yanzu rahotanni sun tabbata cewa an wanke Zainab kuma ba ta da hannu a wannan al'amari da ya faru. A wannan hali ake ciki.
To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin halin da take ciki. Yanzu dai a madadin wakilanmu Haruna Dauda Biyu da Mahmud Ibrahim Kwarido suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Dodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.